نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين هكا ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa da ke garin Azare a ƙaramar hukumar Katagun jihar Bauchi majalisin da aka fi saninsa da masallacin FMC wannan majalisi namu kamar yadda aka sani majalisi ne da muke karatu kan sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan shine majalisi na 127 a wannan yammaci na juma'a 27 ga watan Dhulqa'ada hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wadda take daidai da 15 ga watan mayu na shekara ta 2026 miladiya a majalisin da ya gabata mun shiga bayani kan bai'atul aqaba athaniya mubaya'a ta aqaba ta biyu wacce aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan mubaya'a kamar yadda muka yi bayani a baya an yi mata laƙabi da mubaya'ar aqaba dubbe da inda aka kulla mubaya'a din an kulla mubaya'a din ne a al-aqaba gurin jifa wanda yake mafi girma cikin guraben jifa amina wanda ake kiransa jamratul kubra ko kuma jamratul aqaba gurin jifa mafi girma ko gurin jifa wanda yake na kololuwa to a wannan mubaya'a da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta biyu wanda mubaya'ar ta auku ne daga gurin mutan Madina kabilunsu guda biyu kabilar al-Aus da kuma kabilar al-Khazraj wanda adadinsu ya kai kimanin mutane 73 mata daga cikinsu guda biyu maza guda 71 cikin mutane 73 dinnan kamar yadda bayani ya gabata mutum 62 sun fito daga kabilar Khazraj mutane guda 11 kuma sun fito daga kabilar Aus to su ne idan ka hada su jimilla za su baka mutum 73 su ne suka yi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a karo na biyu a gurin jifar da ake kiransa jamratul aqaba a wannan mubaya'ar kamar yadda bayani ya gabata wanda ya fara yin magana a gurin babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Al-Abbas bin Abdul Muttalib saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je da shi gurin wannan haduwa da yayi da mutan Madina ya halarta tare da wannan babban nasa duk da cewar babban nasa bai musulunta ba to amma yana da kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Abu Talib yake da kishi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abu da zai cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa saka ido fuzura ido suna kallo sai inda karfin su ya kare to shi al-Abbas kamar yadda muka yi bayani a baya ya bayyana musu cewa in har kun kasance kuna gani cewar za ku cika masa abinda kuka dauka masa alkawari wannan yasa kuke kiran sa ya bar garin sa ya bar dangin sa ya koma gurin ku da zama to babu matsala komawar sa ba matsala bace in har kuna da tabbas kuna da garanti cewar idan ya bar garin sa ya bar dangin sa ya koma gare ku alƙawurran da kuka dauka masa za ku cika in kuma kun san ba za ku cika ba to ku kyale shi yayi zaman sa tsakanin ƴan uwa da dangi domin yana da gata a gurin su suna kaunar sa kuma suna ba shi kulawa ta yadda ba za su bar wani ya cutar da shi ba to bayan Abbas yayi shiru sai ɗaya daga cikin mai magana da yawun mutan Madina wanda ake kiransa Al-Bara'u ibn Ma'rur kamar yadda muka yi bayani a baya yayi rantsuwa da Allah yace wallahi da a ce abun da ke cikin zukatunmu ya saba wa abin da muke furtawa a bakinmu da ba za mu mago mu zauna wannan zaman ba yace na rantse da Allah babu abin da ke cikin zuciyarmu face shine yake kan harshen kenan ba yaudaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke ba da gaske suke har zuciyarsu in har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar garin Makka ya koma garin su garin Madina za su ba shi kulawa kamar yadda za su ba wa kawunan su kulawa za su ba shi kariya kamar yadda za su kare ƴaƴansu da matansu to sai babban annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu nutsuwa bisa ga wannan batu na ɗaya daga cikin su mai magana da yawunsu Al-Bara'u ibn Ma'rur Allah ya yarda da shi to anan bayan Al-Bara'u ibn Ma'rur ya yi shiru sai dukkansu al-ansar mutum 73 nan da suka yi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce annabi yana da wani abu da yake so ya gindaya musu na sharadi nasa ko na ubangijinsa a shirye suke su karba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kwarai akwai suka ce to muna sauraron ka yace sharadin ubangiji na da zan sanya muku shine ku bauta masa shi kadansa ku dau alƙawarin cewar za ku bauta masa shi kadansa ba za ku yi shirka da shi ko kadan ba wannan shine sharadin ubangiji na in kun yarda to zan bar Makka in koma gare ku garin Madina sharadi na biyu ku bani kariya kamar yadda za ku ba da kariya wa matanku wannan sharadi na kenan wancan sharadi na ubangijinsa su bauta masa shi kadansa kuma su dau alƙawari ba za su yi shirka da shi ko kadan ba sharadinsa shi kuma su ba shi kariya kamar yadda za su ba wa matansu da ƴaƴansu na cikinsu kariya a duk lokacin da annabi ya yi hijira koma gare shi waɗannan su ne sharuɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda biyu to wannan gabar idan za a tuna a majalisinmu da ya gabata akan wannan gabar muka tsaya to wani martani suka mayar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ɗaya daga cikin su wanda ake kiransa Abul Haytham bin Tayyihan, Abul Haytham bin Tayyihan, ɗaya daga cikin su da ake kiransa Abul Haytham bin Tayyihan, sai yayi magana a madadin su wajen mai da martani bisa ga waɗannan sharuɗa guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace su. Yace ya Rasulullah, inna bainana wa bainar rijali uhudan wa inna qati'uha fa hal asaita in nahnu fa'alna dhalika thumma azharaka Allahu an tarji'a ila qaumika wa tad'una. To wannan bayani nasa abinda yake ishara su akan ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama kariya da kuma bauta wa Allah madaukakin sarki shi kadansa ba tare da sun yi shirka da shi ba, wannan abu ne mai sauki a gare su. To amma wani hangari ba gudu ba, shine bayanin da yayi ana. Yace ya Rasulullah, ya manzon Allah, inna bainana wa bainar rijali uhudun, akwai alƙawurra da yarjejeniya tsakaninmu da mutanen. Waɗanne mutane? Mutanen da suke zaune tare da su a Madina. Idan za a tuna a baya, mun bayyana cewar Larabawan nan na Madina, ƙabilun nan guda biyu na Larabawan Madina, Al-Aus da Al-Khazraj, ba iya su kaɗai ba ne suke rayuwa a Madina. Suna zaune tare da Yahudawa. Yahudawa kuma har ƙabilu guda uku: ƙabilar Banu Nadir, ƙabilar Banu Qurayza, ƙabilar Banu Qaynuqa. To yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gindaya musu sharuɗa guda biyu, waɗanda in sun yarda za su cika sharuɗin, zai bar garinsa garin Makka ya koma garinsa garin Madina. Sharaɗi na farko, su ɗau alƙawari cewar za su bauta wa Allah shi kaɗansa, ba za su yi shirka da shi ba. Sharaɗi na biyu, za su ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya irin kariyar da za su ba wa matansu da kuma ‘ya’yansu na cikinsu. To shi ne yake ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewar akwai alƙawurra da yarjejeniya tsakaninsu da Yahudawa. Kuma alƙawurra da yarjejeniyan da suka cimma tsakaninsu da Yahudawa, dole in za su cika sharuɗan annabi sai sun warware waɗannan alƙawurra tsakaninsu da Yahudawa. Tunda Yahudawa ba musulmai ba ne, ba su yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama. To su kuma yanzu tunda sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wasu daga cikin yarjejeniya da suka cimma tsakaninsu da Yahudawa, dole ne zai iya sabawa musulunci. To in ko sun dau alƙawari za su bauta Allah shi kaɗansa, dole su warware alƙawurra ko yarjejeniya da suka cimma tsakaninsu da Yahudawa. To su yanzu warware alƙawurra din da yarjejeniya tsakaninsu da Yahudawa ba matsala ba ce. Mecece matsalar su? Ita ce ya ambata ana. Yace fa hal asaita in nahnu fa'alna dhalika thumma azharaka Allahu an tarji'a ila qaumika wa tad'una. Ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace shin kana ganin zai iya yiwuwa in har mu muka taimake ka, muka aikata abin da ka nema, sharaɗin da ka sa muka cika, muka baka kariya irin kariyar da za mu ba wa matanmu da ‘ya’yanmu, kuma muka bauta Allah shi kaɗansa, in har muka yi haka kuma Allah ya ƙarfafe ka ya taimake ka ka samu karɓuwa, shin kana ga za ka bar mu ka koma gurin mutanenka, za ka bar Madina ka koma Makka? In har ka samu karɓuwa, addinin da Allah ya aiko ka da shi, mutane suka karɓa aka shiga jama'a tawaga har Makkan ma suka karɓi addinin, Allah ya taimake ka a kansu, kana ga in haka ta faru zaka bar mu ka koma garin Makka? Ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama alaihi salatu wassalam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi ya gane ne Abu Tiyahan Abu al-Haytham bin Tiyahan yake nufi. Wa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, bal damu dam wal hadamu al hadam, ay in talabtum bidamin talabtu bihi wa in ahdartumuhu ahdartuhu. Annabi sai mayar masa da martani kamar haka, yace ina tabbatar maka batun ma barku in koma gari na gurin mutane na bai taso ba, bari ma ka ji duk wanda kuka yaƙa ni ma zan yaƙe shi, duk wanda kuka zubda jininsa ni ma zan zubda jininsa, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana duk abinda kuka yi ni ma zan yi tare da ku, kenan ni ma zan zama ɗaya daga cikin ku, matukar na bar Makka na koma garin Madina. To anan sai suka samu nutsuwa, yanzu an cimma sharuɗa tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan muka kula za mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa musu sharuɗa guda biyu, su kuma sun sa Annabi sharaɗi ɗaya amma a fakaice ba kai tsaye ba. Sharuɗan da Annabi ya sa musu a fili suke: na farko, su yarda cewar za su bauta wa Allah shi kadai, ba za su yi shirka da shi ba. Na biyu, su ba Annabi kariya irin kariyar da za su ba wa matarsu da ‘ya’yansu. Sun yarda da wannan, to su ma sai suka bidiro da sharaɗinsu amma ba kai tsaye ba a fakaice. Sharaɗinsu shi ne tabbas za mu bauta wa Allah, ma’ana za mu cika sharaɗinka, kuma za mu ba ka kariya irin kariyar da za mu ba wa matarmu da ‘ya’yanmu, amma sharaɗinmu in har Allah ya ƙarfafe ka ya taimake ka to ka zauna a gurinmu, kar ka koma gurin mutanenka. Amma sai suka bijiro da shi a fakaice. Annabi sai nuna musu wannan ba matsala ba ce, ba damuwarsa ba ce, zai ci gaba da zama da su, duk abin da suka yi zai yi tare da su, kuma zai zama ɗaya daga cikinsu. Kenan Annabi shi ma ya yarda zai cika musu sharaɗinsu, shi ne zai zauna tare da su iya rai da rayuwa. To anan sai suka samu nutsuwa da suka ji cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama zai kasance tare da su, ko da Allah ya ɗaukake shi, ko da Allah ya ƙarfafe shi, ya taimaki addininsa, duniya ta karɓa, wannan ba zai sa ya bar su ya koma garinsa, garin Makka ba. Ya samu garin zama, kuma ya samu sabbin dangi. Wannan ya sa sai suka samu nutsuwa. Ya ce wa hina zaka ibtada'atil mubaya'atu, to daga nan ne fa sai mubaya'a ta fara. Sun gamsu da bayanan da suka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa hiya al-aqabatu ath-thaniya, ita ce mubaya'a wacce ake mata laqabi da bai'atul aqabati ath-thaniya, mubaya'a ta aqaba wacce take ta biyu. Mubaya'a ta aqaba ta farko bayani ya gabata akan ta, wacce mutane guda 12 suka yi. Wannan kuma kamar yadda muka yi bayani, mutane 73 ne suka yi wannan mubaya'a. Fa baya'ahu ar-rajulu ala ma talaba, sai mutum ya zo ya yi mubaya'a wa Annabi bisa ga abin da Annabi ya nema. Wa awwalu man baya'a As'ad bin Zurara, farkon wanda ya fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a cikin waɗannan mutane 73 shine As'ad bin Zurara. Wannan shine fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a. Wa kila al-Bara'u bin Ma'ruf, wasu malamai na tarihi suka ce a'a, ba As'ad bin Zurara bane ya fara mubaya'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara'u bin Ma'rur shine wanda ya fara mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Thumma takhayyara minhu 12 naqiban likulli 'ashiratin minhum wahid. To daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin su 73 sai zaɓi mutane guda 12 a matsayin jagorori. Kowace ƙabila tana da jagora guda ɗaya cikinta, aka kasa su kashi 12. kowace kabila tana da jagora guda daya a cikin ta. Tis'atun min al-Khazraj wa thalathatun min al-Aws. Waɗannan mutane 12 da Annabi ya tsabe su a matsayin jagorori, mutum 9 daga cikin su sun fito daga kabilar Khazraj, mutane 3 kuma daga cikin su sun fito daga kabilar Aws. Waɗannan mutane sune kamar haka. Mutum na farko Abul Haytham At-Tayyihan, wanda bayani akan sa ya gabata, shine ya amsa bisa ga sharadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana ɗaya daga cikin mutane 12 da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba a matsayin jagorori cikin mutanen Madina. Mutum na biyu As'ad bin Zurara. Mutum na uku Usayd bin Hubayr. Sai mutum na hudu Al-Bara bin Ma'ruf. Sai mutum na biyar Rafi' bin Malik. Sai mutum na shida Sa'ad bin Khaythama. Sai mutum na bakwai Sa'ad bin Rabi'. Sai mutum na takwas Sa'ad bin Ubada. Sai mutum na tara Abdullah bin Rawaha. Sai mutum na goma Abdullah bin Amr. Sai mutum na 11 Ubadatu bin Samit. Mutum na 12 na karshe Al-Mundhir bin Amr. Waɗannan mutane guda 12 su ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓe su a matsayin jagorori cikin waɗannan mutane 73 da suka yi masa mubaya'a. Thumma qala lahum, sai manzon Allah ya ce mutane 12 nan, antum kufala'u ala qaumikum ka kafalatil hawariyin li Isa bin Maryam. Ku dinnan ku ne wanda za ku tsayi kan al'amarin mutanen ku. Ku za ku kira su zuwa ga musulunci. Ku za ku karantar da su musulunci. Ku za ku bayyana musu sharuɗan da na gindawa muku. Saboda haka ku ne waɗanda suke tsayayyu a kan mutanenku, irin tsaye wanda hawariyun suka yi a kan Annabi Isa alaihi salam. Ya ce wa ana kafilun ala qaumi, ni kuma ni ne wanda yake tsayayye akan mutane na. Su wane ne mutanen Annabi sallallahu alaihi wasallama? Al-Muhajirun. Ai ba za a ce mutan Makka, inda mutan Makka kamar ai sun hana Annabi damar yin da'awa. Muhajirun su ne musulmai Quraishawa ƴan Makka da suka karɓi musulunci gurin Annabi. To Annabi zai zama tsayayye a kansu, zai ta faɗakar da su, yana karantar da su, yana tarbiyyantar da su. Waɗannan mutane 12 kuma da Annabi ya zaɓa su koma gurin mutan Madina, su je su karantar da su, su kira su ga musulunci, su bayyana musu sharuɗan Annabi. Gabanin Annabi ya yi hijira ya koma gare su, kenan su je su yi wa Annabi sharar fage, musulunci ya je ya yi yaɗu ya watsu a cikin garin Madina, ta yadda Annabi idan ya shiga garin Madina zai zama ba shi da kalubale irin kalubalen da ya samu a garin Makka. To yanzu an kammala mubaya, mutane 73 sun ɗau alkawari wa Annabi sallallahu alaihi wasallama sharuɗan da ya sa musu za su kiyaye. Waɗannan mutane 12 kuma sun ɗauka Annabi alkawari za su je su ci gaba da kiran mutanensu. Ya ce wali amrin ma aradahu Allah balaga khabaru hadhihi al-bay'a mushriki quraish, saboda wani al'amari da Allah madaukakin sarki ya nufa, sai labarin wannan mubaya'a da mutanen Madina suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama. Mun san mubaya'ar sun yi masa ita cikin dare, kuma an yi mubaya'ar a asirce a boye. To saboda wani al'amari da Allah madaukakin sarki ya nufa, sai labarin wannan mubaya'a da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya isa ga Quraishawan Makka, cewa ai ga can wani sashe na mutan Madina sun zauna suna mitin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa anan mutan Makka suka hada kansu suka yi cincirindo. Faja'u wa dakhalu shi'bal ansar, sai suka taho da makamansu, ɗauke da makamai Quraishawan Makka, suna zuwa sai suka shiga kogon da mutan Madina suka yada zango. Tunda mun san mutane daban-daban sun zo daga garuruwa daban-daban, kowa ya zo aikin hajji, cikinsu har da mutanen Madina kamar yadda bayani ya gabata. Ba su ko mutanen Madina da suka tashi zuwa sun taho a takuɗe ne, da musulmi da mushriki, ma'ana musulmansu da mushrikansu. To lokacin da aka zo za a je mubaya'a, mushrikan ba su sani ba, musulman suka dinga zamewa ɗaya bayan ɗaya, suna tafiya inda aka yi za a haɗu da manzon Allah, shine Jamratul Aqaba. Aka je aka haɗu a wannan guri, aka kulla yarjejeniya tsakaninsu da Annabi sallallahu alaihi wasallama, suka yi mubaya'a manzon Allah. Mushrikan Madina da suka taho tare da musulmai ba su san me ya faru, kuma a guri guda duka suka yada zango. Kowa ya san dai wannan kogo na mutan Madina ne, ba tare da an bambance gurbin musulmi da gurbin mushriki ba. To mutan Makka sai suka ɗebo makamansu, Qurayshawa ke, ba su zame ko ina ba sai masauƙin mutan Madina, kogon da mutan Madina suka yada zango. Lokacin da suka isa ga mutan Madina, waƙalu sai suka ce musu, ya ma'sharal Khazraj, balagana annakum ji'tum li sahibina tukhrijunahu min ardina wa tubayi'unahu ala harbin. Mun ji wani mummunan labari ya iso mu akan ku mutan Madina. Menene labari? Suka ce, ya ku mutaran Khazraj, kabilar Khazraj, ɗaya daga cikin kabilun mutan Madina, balagana annakum ji'tum li sahibina, mun labari ya iske mu cewa ku kun zo gurin ɗan uwanmu nan. Wane ne ɗan uwansu? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai, ɗan uwansu ne, danginsu ne na jini, su Qurayshawa ne, shi ma ba Qurayshi. Labarin ya iske mu cewa kun zo gurin ɗan uwanmu nan, tukhrijunahu min ardina, kuna ƙoƙarin fidda shi daga ƙasarmu, ƙasar Makka. Wa tubayi'unahu, kuma ku masa mubaya'a, ala harbina, akan yaƙanmu, ku haɗa kanku da shi domin ku zo ku yaƙe mu ku da shi. Labari ya iske mu bisa ga wannan tsari naku. Allah ya fallasa ku, Allah ya tona asiri, suke gaya wa mutan Madina. Qurayshawa suke gaya wa mutan Madina. Fa ankaru dalika, take mutan Madina sai suka musanta wannan bayani, suka ce wannan al'amari da kuke faɗi ba haka bane. Wa sara ba'dul mushrikin alladhina lam yahduru al-mubay'ata yahlifuna lahu, sai wani sashe na mushrikai da ba su san me ya faru ba tsakanin manzon Allah da musulmanci, sai suka dinga rantsewa Qurayshawa cewa babu wani abu makamancin wannan da ya faru. Balarabe ba zai maka rantsuwa akan ƙarya ba, mushrikan su ba sa taɓa yi maka rantsuwa akan ƙarya ballanta na musulmansu. To a nan rantsuwan da suka musu dole za su yadda, saboda sun san ba yadda za a yi su musu rantsuwa akan ƙarya. Su musulman sai suka kame bakinsu suka yi shiru, ba su ce komai ba. Mushrikan kuma su a iya sanin su babu wani abu da ya faru, sai suka yi ta rantsuwa wa Qurayshi cewa ba wani abu da ya faru makamancin wannan bayani da kuke yi. Suka gaya musu, tunda su ba su san an je an yi taron ba, kuma taron ba a je tare da su ba. Yahlifuna lahum annahum lam yahsul minhum shay'un fi laylatin, suka rantse musu cewar a daren da ya gabata babu wani abu da ya faru daga gare su. Wa Abdullahi bin Ubay kabirul Khazraj, Abdullahi bin Ubay bin Salul shine babba cikin kabilar Khazraj, shine wanda yake da ikon fada a ji cikin kabilar Khazraj, sai yake tabbatar da wannan magana, yace ma kana qaumi liyaftatu alayya bi shay'in min zalika, yace ina tabbatar muku ku Qurayshawa, mutane na, ma'ana mutan Madina, ɗan kabilar Khazraj, ba yadda za a yi su yanke wani hukunci ba tare da yawuna ba, ba yadda za a yi su yanke wani hukunci ba tare da sanina ba, saboda haka ina tabbatar muku babu wani abu da ya faru. Shi ma bai sani ba, ba a tafi tare da shi ba. Yayi musu rantsuwa, to a nan Qurayshi sai suka yarda cewa ba abin da ya faru. Su kuma musulmai waɗanda suka je aka yarjejeniya tsakaninsu da Annabi, kowa ya bakin sa yayi shiru, kawai suna kallon abin da ke kai kawo na tattaunawa tsakanin Qurayshawa da mushrikan da suka taho tare da su daga Madina. To a nan aka yi aikin hajji aka kare mutan Madina suka koma garin su na Madina, annabi ya karasa koma Makka shi da sauran muhajirun. Mutan Madina suka je, musamman mutane guda 12 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaba a matsayin jagorori, suka je suka dinga yada addinin musulunci a cikin garin Madina. Sai aka wayi gari, babu wani gida cikin gidajen mutan Madina face musulunci ya shiga. Ko da mutan gidan gaba ɗaya ba su karɓi musulunci ba, ba za a rasa wani sashi na mutan gidan da suka karɓi musulunci ba. Sai garin Madina ya zama garin musulmai. Yanzu garin Makka shekara nawa annabi ya yana kiran su ga musulunci? Shekara 12, an shiga na 13. Amma wanda suka musulunta ba su fi a irga su ba, sai gashi Madina cikin shekara ɗaya babu wani gida face musulunci ya shi. Sun yi ta ƙoƙarin suna yaɗawa, idan ka ɗebe yankin Yahudawa su ba su karɓi musulunci. In dai yanki ne na Larabawa, unguwannin Larabawa, Al-Aus da Khazraj, babu wani gida cikin gidajen su face musulunci ya shi. Yanzu garin Madina ta zama rebi ta yadda annabi zai yi hijira da shi da waɗanda suka musulunta tare da shi a Makka su koma garin Madina, saboda mutan Madina sun rungumi musulunci. In sun koma, na farko za su samu damar yin ibada a sake ba tare da tsangwama ba, ba tare da cutarwa ba. Na biyu, za su samu damar yaɗa wannan addini na musulunci wanda sun rasa wannan damar a cikin garin Makka. Wannan ita ce gaba ta gaba da za mu je gare ta. Yace hijratul muslimina ila al-Madina, hijrar musulmai da suka yi ta yi daga garin Makka zuwa garin Madina. Kenan wannan babi zai yi mana bayanin yadda mutanen Makka musulmai, sahabban annabi wanda aka musu lakabi da al-muhajirun, yaya suka yi hijira daga garin Makka suka koma garin Madina. Dubo da cewa garin Makka har a wannan lokaci bai gushe ba, yana garin shirka. Garin Madina kuma ya rikida daga garin shirka ya koma garin musulunci. Kuma dole ne musulmi idan yana zaune a garin shirka, dole ne ya yi hijira ya bar garin shirka ya koma garin musulunci. Wannan dole ne, shine abin da ake kira ma'anar hijira. Ka yi hijira daga garin shirka ka koma garin musulunci, ka yi hijira daga garin bid'a ka koma garin sunna. Wannan wajibi ne tun daga zamanin annabi, tun daga wannan lokaci da aka fara yin hijira daga garin Makka zuwa Madina har kiyama ta tsaya. Malamai suka ce dole ne akan musulmi a duk inda yake, in dai gari ne na kafirai, gari ne na mushrikai, kuma baya samun damar yin addini, yin ibada a sake, to dole ne ya yi hijira ya bar wannan gari ya koma garin musulunci. Mun kuma a yau ƴan uwa, musulunci nan ba shi bane a gabanmu. Ana samun miliyoyin mutane da za su fita daga garin musulmai su tafi garin kafirai, ba komai ya kai su ba sai neman abin duniya. Wasu za su je ne don su yi karatu, wasu kuma za su je don neman abin duniya. Saboda me? Saboda duniyar mu ita ce a gabanmu, lahira ba ma lissafin. Sai zamanto mun salwantar da lahiranmu akan duniya, mun fifita duniya ita ce muke ganin ta rayuwa, amma lahira ba ta gabanmu. Wannan rayuwar da muke yi kenan a yau. Kuma abin ya zama kusan za ka iya cewa galibin musulmi sun samu wannan jarrabawa. Da yawa musulmi za su yi hijira su bar garinsu na musulmi. Yanzu yankinmu nan na arewacin Najeriya a yanki ne na musulmi. Jihar Kano, jihar Bauchi, jihar Katsina, Maiduguri, Yobe, Kaduna, Abuja, wannan duk za ka ce garuruwa ne na musulmi. To da yawa na barin waɗannan garuruwa sai su koma kudancin Najeriya, yankunan kafirai, don neman abin duniya. Wasu kuma ma ba ma kudancin Najeriya za su koma ba, a ƙasashen kafirai za su tafi. Wani zai tafi Amerika, wani zai tafi Faransa, wani zai tafi Ingila, wani zai tafi Holland don su je neman abin duniya. Wasu kuma za su tafi karatu. To sau tari da dama ire-iren waɗannan mutane idan suka je za su tasiranci da kafirai, za su ɗabi'anci da ɗabi'un kafirai. Shi dai yana amsa sunan musulunci, amma ɗabi'unsa irin na kafirai.
tunaninsa irin na kafirai halayyarsa irin na kafirai to kaga wannan ai ba ai riba an tafka babban asara to dole ne musulmi ya hijira daga garin kafirai ya koma garin musulmai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi da shi da sahabbansa da suka zauna a garin makka basu samu sake sun yi ibada yadda ya kamata yace walamma raja'a al-ansaru ila al-madinati zahara bainahum al-islam akthara min al-marrati al-ula lokacin da al-ansar mutan madina ke suka koma garin su garin madina sai musulunci ya bayyana a tsakanin su bayyana na ban mamaki wanda bayyana da yayi ya ninka ninkin baninkin irin bayyanar da ya a karin farko amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu da sahabbansa kenan mutan makka sahabbansa mutan makka fazdada alaihim adal mushrikina sai cutarwar mushrikai ta karu a kansu lokacin da mutan madina suka koma madina annabi ya koma makka da shi da sahabbansa sai cutarwar mutan makka mushrikai ta ninku akan annabi shi da sahabbansa lamma sami'u annahu halafa qauman alayhi lokacin da labari ya iske su cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kulla yarjejeniya da wasu mutane a kansu wajen cin musu wajen gamawa da su wajen rusa su wajen ruguza su to sai suka ninka cutarwar da suke annabi da shi da sahabbansa waɗanda suka musulunta cikin mutan makka lokacin da cutarwa ta kai makwara ta kai iyaka fa amara alaihi salatu wassalamu jami'al muslimina bil hijrati ila al madina to anan ne fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurci gabaki dayan musulmai da suke cikin garin makka da su hijira su bar garin makka su koma garin madina kuma ya jinjina ma duk wanda ya yi hijira din yace faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi yanzu ya musu umurni su hijira daga makka su koma madina amsa umurnin annabi wannan ibada ce to sai aka samu dandago da yawa suka dinga fita dan amsa umurnin annabi to sai annabi yake jinjina musu yake yaba musu yake cewa duk wanda hijirarsa ta zama yayi dan Allah dan neman yadda Allah da kuma amsa umurnin manzon Allah to fa hijratuhu ila Allah wa rasuli sakamakon hijirarsa tana ga Allah da manzonsa ya za a yi mutum ya samu sakamakon hijira ga Allah Allah zai bashi lada Allah zai kare shi Allah zai albarkaci rayuwarsa Allah zai tseratar da shi daga ukuba Allah zai sanya shi gidan aljanna kaga ya ci gajiyar hijirarsa a wannan gabar ta gurin Ubangiji to ya yi sakamakon hijirarsa zai zama gurin manzon Allah an gane bayani inda annabi ya ce fa hijratuhu ila Allah wa rasuluhu sakamakon hijirarsa tana ga Allah da manzansa idan an ce sakamakon hijirarsa tana ga Allah wannan abu ne wanda yake bayyananne Allah zai saka masa da aljanna Allah zai tseratar da shi daga azabar wuta Allah zai tseratar da shi daga azabar kabari Allah zai sa yayi daddadar rayuwa a duniya wannan duka ya kunshi sakamakon hijira da zai samu daga Allah to ta irin sakamako zai samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata irin sakamako zai samu na ji kaman wani a baya yana bayani ranar tashin alkiyama kowane annabi zai zo yayi shaida wa mutanensa wa kaifa ibadi ina min kulli ummatin bi shahidin waj'ina bika ala ha'ula'i shahida ya al'amarin zai kasance idan mun zo wa kowace al'umma da mai shaida kowace al'umma za a zo mata da mai shaida shine annabinta zai mata sheda na alkhairi kuma ya mata sheda na sharri, wasu a musu sheda na alkhairi, wasu a musu sheda na sharri. Wanda za a musu sheda na alkhairi sune wanda suka karba abin da manzon ya zo da shi, wanda kuma za a musu sheda na sharri wanda suka yi watsi da abin da manzon ya zo da shi. Shine waje ina duka ala haula'i shahida. Allah yace za mu zo maka kan waɗannan mu kenan al'umma annabi, za a zo da annabi ya sheda a kanmu. Saboda haka shedar da annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi akan waɗanda suka yi hijira daga Makka suka koma Madina kyakkyawar sheda ce. Kaga a nan gurin sun ci gajiyar hijirarsu daga annabi. Ina fata mun gane bayani. Annabi zai musu kyakkyawar sheda ce, mu'mine ne, bayin Allah ne na ƙwarai, sun yi imani da kai ya Allah, sun karɓi abin da na zo da shi, umarnin da na musu sun aiwatar, sun yi hijira daga Makka sun koma Madina. Shine fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Tanan za su ci gajiyar hijirarsu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da zai musu kyakkyawar shaida gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ta ayin nabiyyi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira. Ya kai annabi, lallai mu mun aiko ka shahidan mai shaida, annabi zai shaida akan mu al'ummarsa. Waɗanda suka yi imani da shi zai musu kyakkyawar shaida gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Waɗanda suka kafirce masa zai musu mummuniyar shaida gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa kyakkyawar shaida ya samu sakamako daga annabi na wannan shaidar da ya masa, zai rabautu gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan shine ma'anar fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. To annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya umurci sahabbansa Quraishawa mutan Makka akan su bar garin Makka su koma Madina. Fasaru yatasallaluna khifata quraishin an tamna'um, sai suka dinga silalewa ɗaya bayan ɗaya a ɓoye, sai wannan ya silale sai kama hanyar Madina, wancan shi ma sai ya silale sai kama hanyar Madina ba tare da an ankara ba, zai fita ma wani ba ma hanyar Madina zai kama ba, wanda zai fito daga garin Makka ya tafi Madina ina ya kamata ya dosa, ina ya kamata ya dosa mutan Madina ina suke kallo in sun tashi sallah, suna kallon kudu ko? To Makka tana ina da Madina ke nan? Na'am. Makka tana arewa da yanzu, wanda zai fito daga Makka ya taho Madina wani ɓangare zai fuskanta? Arewa zai fuskanta ko kudu? Arewa zai fuskanta ko kudu? Wanda zai fito daga Makka ya fuskanci Madina zai fuskanci arewa? To idan mutum ya tashi sai ya bi kudu. An gane bayani na? Ba za a ɗauka Madina zai tafi ba, sai ya yi kudu, sai ya shiga daji, sai ya zagayo, sai ya dawo arewa, sai kama hanyar Madina. Haka suka dinga, sai suka dinga ɓadda bani, wani ya tashi ma gabas zai, sai ya yi nisa, sai koma kan hanyar, sai kama hanyar Madina. Wani in ya tashi sai ya yi yamma. To da haka suka dinga fita a asirce a ɓoye. Me yasa suke fita a asirce a ɓoye kuma ba su fita a dunƙule lokaci guda ba, ba su fita cikin tawaga ba? Khifata quraishin an tamna'u, tsoron Qurayshawa kar su hana su fita. Matuƙar Qurayshawa suka ankara, suka fahimci cewar fita suke su koma Madina za su hana su. To wannan yasa suka dinga silalewa ɗaya bayan ɗaya, kuma suna fita a ɓoye. Wa awwalu man kharaja Abu Salamah al-Makhdumi zawju Ummi Salamah wa ma'ahu zawju. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni akan a fita daga garin Makka a yi hijira a koma Madina, farkon wanda ya fara fita cikin mutan Makka shine Abu Salama, wanda ya fito da kabilar Banu Makhdum.
ya fita tare da matarsa Ummu Salama da ɗansu Salama, suna da ɗa guda lokacin wanda ake kiransa Salama. Salama nan in an ji za a dauka mace ce ko ba mace bace namiji ne, suna da ɗa Salamatu, shi yasa ake ce masa Abu Salamata, ita kuma ake ce mata Ummu Salamata. To lokacin da Annabi ya yi umurni, yana umurni yana komawa gida, sai shirya raƙuminsa da raƙumin matarsa, ya haukar raƙuminsa da ɗan guzurin da zai iya ɗauka, matarsa ita ma ta hau da ita da ɗanta Salama da guzurin da za ta iya ɗauka, sai suka kama hanyar Madina. Wa kana qaumuha mana'uha, sai dai danginta sai suka hana ta. Da suka ji cewa Abu Salama ya fita da shi da matarsa da ɗansa, kuma ba ko ina suka fuskanta ba sai garin Madina, danginta sai suka yi maza suka fito suka biyo bayansa. Da suka zo sai suka rike raƙuminsa, suka rike raƙuminta suka ce ina za ku je, ya ce za mu je garin da za mu samu sake wajen bautan Ubangijinmu, tun da anan kun hana mu sake mu bauta wa Ubangijinmu, saboda haka dole ne yanzu mu tafi garin da za mu samu sake wajen bautan Ubangijinmu. Sun kwammace su tafi su bar dangi da iyaye da kadarori da gidaje da jarinsu na kasuwanci don su tsira da addininsu, wanda suka zaɓi lahira akan duniya, ba kamar mu a yau ba da muka zaɓi duniya akan lahira. Alhali duniyar ba ta taka kara ta karya ba, shekaru kalilan ne a ce wane ya tafi, duk kuma abin da ya tara zuba nasa bane ya zama na magana. To su ba su ɗauki duniya a bakin komai ba, akan addininsu za su iya barin duk abin da suka mallaka don su tsira da addininsu. Sun tafi sun bar gidajensu, alhali in sun je Madina ba su da gidaje. Sun tafi sun bar kadarorinsu, alhali in sun je Madina ba su da wata kadara. Sun tafi sun bar jarinsu, alhali in sun je Madina ba su da jari. Amma sun kwammace su tsira da addininsu su bar duniya. To shi ne dangin Ummu Salama, sai suke ƙoƙarin hana Abu Salama ya yi hijira da ƴarsu. Sai ta kai ku saurare ni da kyau, cikin ku fa ba wanda ya isa ya hana ni mai hijirar nan. Sai suka ce mun yarda ba za mu iya hana ka ba, in kai ka fi ƙarfinmu ka gagare mu, ai ita kan ƴarmu ba ta fi ƙarfinmu ba ba ta gagare mu, saboda haka ba inda za ka je mana da ƴa. Sai suka rike raƙuminta suka hana, suka hana ta tafiya. Ita kuma ta nace musu sai ta tafi. Sai suka ce in ko za ki tafi ba za ki tafi da ɗan nan ba, sai suka kama ɗan suna jan ɗan, ita ma tana ja har suka karya masa hannu. Da ta ga haka sai ta sake musu ɗan. Sai suka ce ba wai kin sake mana ɗa ba, ke ɗin ma fa ba inda za ki je. Suka kama ta da ƙarfi suka maida ita Madina. Ai da aka mata mijin sai ya koma ko? Ya ce wallahi ba abin da zai maida. Sai kama hanyar Madina. Ya tafi ya bar dukiya da iyalai, ya zaɓi Allah da manzansa akan iyalai da dukiya. Ya haƙura da matar in dai akan al'amarin Allah ne, sai tafi Madina abinsa. Ita kuma sai aka maida ita garin Makka. Da ƙaramin ɗanta da aka ɓallawa hannu aka maida su Makka. To Ummu Salama tunda aka maida ita garin Makka ba abin da take sai kuka. Ba ci ba sha ba bacci ba wanka. Kullum sai ta wuni kuka ta kwana kuka. Sai ta fita daga garin Makka ta je ta zauna kan hanyar Madina, tana ganin masu wucewa tana tarar da kuka. Ta lalace ta kwanjame sai ƙashi, saboda baƙin ciki da zulmi da take rayuwa a ciki. Wani dattijo cikin danginta sai tausaya mata, ya kula da halin da take ciki. Sai je samu sauran danginta yake ce musu wallahi za ku hallaka baiwar Allah, kun zo kun kange ta, ita ba ci ba ita ba sha ba ita ba hutu ba, kullum tana cikin kuka, zuciyarta za ta fashe ku yi asarar. Ina ba ku shawari ku fita a sha'aninta, ku batta ta je ita ta sani. Kuke nan sai suka kira Ummu Salama.
sai suka danka mata danta suka ce je kike kika sani ranan sai ta ya zama mata kamar ranar Idi tana cikin murna tana cikin farin ciki tana cikin annashuwa ta je ta shirya raƙuminta ta hauta aza danta ta kama hanyar Madina ta fara tafiya bata yi nisa ba wani cikin mutan Makka ya je jeji yayi ice yana dawowa sai yayi kicibis da ita akan hanya yace ina zaki je ke ko keke kadanki sai karamin da tace Madina zan tafi gurin Madina ni hijira in koma ga Allah in amsa umurnin Allah da manzansa yace keke kadanki ba dan rakiya tace eh yace kai mace irin ki bai kamata a batta ka tafi ita kadai ba a dokar daji ce kadanki bari in raka sai ya ajiya ita sai kama linzamin raƙuminta tana kai ita da ɗanta shi kuma yana da tace ita tunda take a rayuwarta bata taba ganin mutum mai kamun kai mai lissafi mai sanin ya kamata ba kamar sa kuma a lokacin da musulunta yana shirkarsa in suka tafi suka tafi suka tafi yamma tai za su yada zango sai ya zo ya kwantar da raƙuminta a inuwa sai ya nisance ta ta yadda za ta sauko ba tare da ta ji nauyin yana kusa da ita ba za ta sauko a sake idan ta sauko sai ya zo ya kama raƙumin sai ya kai shi can ne sai masa da baibai shi ma sai ya je ya samu wani ɓangare daban sai ya sauka idan suka kwana a haka ita tana ɓangare daban shi yana ɓangare daban gari ya waye za a ci gaba sai je ya ɗauko raƙumin sai zo ya kwantar mata da shi sai ya nisance ta don ta hau a sake in ta hau sai ya dawo ya tada raƙumin sai kama linzamin raƙumin su ci gaba da tafiya har suka isa Madina ta ce ba ta taɓa ganin mutum mai karamci mai kamun kai mai lissafi irinsa ba suna isowa garin Madina suka iso Quba dama nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara yada zango gabanin ya shiga inda masallacinsa yake cikin ƙwaryar garin Madina suna isowa sai ya ce mijinki yana nan sai duya abin sa ya koma bai tsaya ma an masa godiya ba balle a masa ihsani a kyautata masa cewa yayi nagarta ina sai duya abin sa ya koma garin Makka ta zo ta riskin mijinta a wannan guri sa'annan kuma suka karasa cikin garin Madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine bayanin da yake mana anan cewa su danginta ita Ummu Salama da sun hana ta tayi hijira tare da mijinta amma daga baya sai suka tausaya mata sai suka barta ta je ta riski mijinta a garin Madina wa tataba al muhajiruna firaran bidinihi ليتمكنوا من عبادة الله الذي امتزج حبه بلحمهم ودمه أنا سيب المهاجرون سكا دنجا فتاسنا هجرة داي بايا دايا دن سسيرا سقود دا الدين سسيرا دا الدين تيد دا سئي سام دامر بوتا والله سبحانه وتعالى اللم دا سيئرسا تتشو أن يدجنن سدد أوكمش wato soyayyar da suke yi wa Ubangiji ta yi tasiri a cikin zuciyarsu sai zamanto wannan soyayyar yadda jini ke gudana a jikinsu haka soyayyar da suke yi wa Ubangiji ke kai kawo a cikin jijiyoyinsu